Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya kama mu a tashoshin FM waɗanda suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da Niya, ko a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM, sai Alpha Radio Kumasi a ƙasar Ghana. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Suleiman Muni Barma ne ke muku sallama a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar hedkwatar mu da ke birnin Washington DC, za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishinmu da ke nan birnin Yamai. To, a cikin shirin za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta bayyana damuwa a game da yadda jama'ar kasar ke ci gaba da karya wasu daga cikin ka'idodin daƙile yaduwar annobar COVID-19. Sannan za mu ji matsayin da daɗaɗɗiyar al'adar tashe da matasa kan yi a ƙasashen Hausa a irin wannan lokaci na azumin Ramadan. Muna kuma tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, kafin mu ƙarƙare da nasihar malamai albarkacin watan Ramadan. To, amma sai bayan kun gama jin labarun duniya.
Barkanku da asuba, da fatan an yi sahur cikin ƙoshin lafiya. Ga cikakkun labarin duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi wa ƙasashen da ke sassauta dokokin takaita zirga-zirga domin rage yaduwar coronavirus gargaɗi kan cewa idan ba su yi taka tsantsan ba, za a koma gidan jiya. A lokacin da shugaban ya ziyarci wani taro kan coronavirus da aka yi a ƙasar Geneva, ya ce idan ba a sassauta waɗannan dokokin a hankali ba, tabbas waɗannan ƙasashe za su dawo amfani da su daga baya. Tedros ya ce akwai matakan da ƙasashe ya kamata su bi kafin ɗage dokar tafiye-tafiye da kuma sauran dokokin da aka saka domin taƙaita yaduwar wannan cutar. Cikin matakan ya kuma nuna buƙatar samun wani tsari na sanya ido kan kowa da kuma tabbatar da cewa fannin kiwon lafiya a kintse yake. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayarsa, inda ya ce zai bar kwamitin da ya nada don yaki da coronavirus har zuwa wani lokaci da ba shi da wa'adi, amma ya ce zai mayar da manufofinsa su zama sun karkata wajen kare lafiyar Amurkawa tare da bude tattalin arzikin kasar. Shugaban da mataimakinsa Mike Pence, wanda ya jima yana sanya ido kan yadda Amurka ke yaki da cutar ta coronavirus, ya ce kwamitin da aka nada kan cutar zai daina aiki a ƙarshen watan Mayu ko kuma a farkon watan Yuni, yayin da ma'aikatan gwamnati za su ci gaba da gudanar da duk wani abin da ya shafi cutar. Amma bayan da wasu masu adawa da hakan suka soki matsayar shugaban akan wannan lamari, a jiya Laraba shugaba Trump ya shiga shafinsa na Twitter, inda ya ce ba za a soke kwamitin ba, sai dai kwamitin zai mayar da hankali kan tabbatar da lafiyar Amurkawa da kuma yadda za a bude ƙasar. A ranar Talata ne shugaban ya ce a ganinsa lokaci ya yi da ya kamata a bude tattalin arzikin Amurka wanda ke kan gaba a duniya. Tattalin arzikin ƙasar da ya fuskanci tawaya tun farkon bullar wannan cutar. Cutar ta kuma janyo asarar ayyuka ga mutum miliyan 30. Prime Minister Britania Boris Johnson ya faɗa wa majalisar wakilai cewa a ranar Lahadi zai bayyana sharuɗan sassauta dokokin takaita zirga-zirga a ƙasar. A cikin jawabinsa na farko ga majalisar tun bayan da ya warke daga cutar coronavirus, Johnson ya ce zai jira sai ranar Lahadi domin tabbatar da cewa gwamnati ta bashi alƙaluma sahihai kafin ya ɗauki wannan matsaya. Ya ce yana fatan fara sassauta dokokin ranar Litinin, sannan ya tabbatar wa 'yan majalisar cewa za a sanar da su kan lokaci kan duk wani mataki da zai ɗauka, domin hakan ya ba su damar bayyana damuwarsu gare shi ko ga jami'an gwamnati kan duk abin da bai kwanta musu a rai ba. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya yi wa Amurka barazanar mayar da mummunan martani idan ƙasar ta ci da yunkurin ganin an tsawaita haramcin sayarwa Iran makamai da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya saka wa Tehran, wanda aka shata zai kawo ƙarshe nan gaba a ƙarshen shekarar nan. Wata yarjejeniyar nukiliya da aka kulla tsakanin Iran da wasu manyan ƙasashen duniya shida a shekarar 2015 ta kunshi cewa Tehran za ta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya, inda ita kuma za a ɗage mata takunkumin da aka saka mata, haɗe da haramcin sayan makamai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaƙaba mata, wanda zai kawo ƙarshe a watan Oktoba mai zuwa. amma a shekarar 2018 shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar wacce tsohon shugaba Barack Obama wanda ya gada ya sanya wa hannu. Trump ya kira yarjejeniyar mare kyau yayin da ya ƙara sakawa Iran din takunkuman da suka durƙusar da tattalin arzikinta. A yanzu Amurka ta ce tana so ta ƙara tsawaita tsawon wa'adin takunkumin sayan makaman. Masu rajin kare haƙƙin mata a Sudan da haɗin kan ƙungiyoyin da ke fafutukar kare walwalar yin addini sun goyi bayan matakin da ƙasar ta ɗauka na haramta kaciyar mata. A cikin makon da ya gabata ne gwamnatin wucin gadin ƙasar ta sanya hannu kan wani ƙudurin doka wanda ya haramta yi wa mata kaciya, tare da ba da damar a ci tara da kuma kama duk waɗanda aka sama da laifin na tsawon shekara uku. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, tara cikin mata goma a Sudan tsakanin 'yan shekara 15 zuwa 49 sun fuskanci irin wannan al'ada ta kaciya wacce za ta iya janyo matsaloli ga kwakwalwa ko ga jikinsu.
To madalla, bari mu shiga taskar rahotanni. Gwamnatin Najeriya ta nuna damuwarta akan yadda jama'a suke ci gaba da karya ka'idar bada tazara don gujewa yada cutar numfashi ta COVID-19. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoto.
Yadda wasu mutane suka yi ta kai ruwa rana a wani bankin kasuwanci kenan da kenan Abuja, irin al'amarin kuma da ya taba mai tuwa a sauran bankuna da ke biranen Abuja, Lagos da Ibadan, wanda hakan ke zama kare ka'idar bada tazara da hukumomin lafiyar kasar suka gindaya. Wannan al'amari dai ya tada hankalin mahukuntan Najeriya. Director General na hukumar yaki da cutuka ta Najeriya kenan, wato NCDC, Dr. Chiko Eheku yanzu ke nuna rashin jin daɗi bisa yadda bankuna da dama a ƙasar suka takaita sassan su da za su yi aiki, da hakan ke haddasa cunkoson jama'a da kuma hakan ke zama tamkar mai da hannun agogo baya ne bisa yaki da wannan cuta ta coronavirus. Ita ma hukumar gangamin wayar da kan jama'a ta Najeriya, wato NOWA, ta ce abin takaici ne yadda mutane ke ci gaba da yin karan tsaye bisa wannan ka'ida ta ba da tazara a wuraren haduwar jama'a. Dr. Garba Abare shine Director General na wannan hukuma.
Wato abin da ya faru abu ne wanda abin takaici bayan gwamnatin tarayya ta sassauta killacewa a jihohin Lagos da Ogun da kuma birnin tarayya. A lokacin da aka yi wannan killacewar, Najeriya ta samu ta dashe yaduwar wannan cuta, amma in ka duba kaga abin da alƙalluma suka nuna ba a taɓa samun yawan mutane da suka kama wannan cuta kamar jiya ba. Wannan abu ne wanda dole zai tada hankalinmu a hukumance da kuma tada hankalin duk wanda yake kishin, sannan da kuma kasancewar 'yan Najeriya sun zauna lafiya. Ba mu ga 'yan Najeriya sun nuna ba da tazara kamar yadda hukumomin lafiya da wayar da kan al'umma suke yadawa ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin ƙarin matakai da mahukunta za su ɗauka ganin cewar jama'a na ci gaba da yin kunnen urshegu bisa wannan ka'ida ta ba da tazara. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina. Al'adar tashe wata daɗaɗɗiyar al'ada ce da kan ɗaukar hankulan matasa a ƙasashen Hausa a lokacin watan azumin Ramadan. To sai dai sannan a hankali alamu na nunin wannan al'ada da aka gada iyaye da kakanni na kokarin bacewa. To ko me ya kawo haka? Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Maman Bako ya hada mana rahoto akan al'adar ta tashi.
Suke fantsama a kowane dare a birane da ƙauyuka a jamhuriyar Niger domin gudanar da tashe wannan kowatun goma ga azumin wata Ramadan. Waɗansu yara a garin birnin Kwanni da na yi kitifis da su a cikin dare suna tashen sun bayyana min yadda harakokin nasu na tashe ke wakana a wannan shekara.
Suna na su biyan tashe kwaɗa shi na magana roƙon Allah muka mu samu kuɗi tari da haci da muna roƙo Allah ka ba mu abin da mun kaci da hadi da dawa da takwallu da sunana Shamsuddin mun ka tashe muna amsa sukari hadi da komai dai muka samu mai amshi wannan muna jin dadi kuma Allah ya maimaita muna wannan shekara.
Tashen yana baiwa yara da matasa da ma dattijawa a waɗansu sassa na ƙasar damar yin raha'a tare da sada zumunci tsakaninsu da 'yan uwa, maƙwabta, abokana addini da ma sauran masoya. Shin menene asalin tashe a cikin addinin Islama? Shin an yi wahayinsa domin ya rakawa azumin Ramadan da ke kasancewa ɗaya daga cikin shika-shikan addinin Islama? Wannan su ne tambayoyin da na yi wa Malam Amadu, ɗaya daga cikin malaman addinin Islama na garin birnin Kwanni.
Ka san shi akwai abubuwa daga cikin sha'anin musulunci waɗanda nassi bai zo da su ba, amma kuma shi ku musulmi in ya auna akan su ke ya gaje zama wani sada zumunci a kai shi, in dai babu haramci ciki sai shi tahid da shi, sai aga kan musulunci shi yazo da shi tare musulunci bai zo da shi. Amma shi sha'anin tashi abu ne wanda ake yi tun da kakanni na sha'anin sadar da zumunci na jin daɗi, ba yara matasa halitta jin ne an yi zaman lokacin da suka yi shi. Amma nasi bai zo ba a rubuce na cewa annabi ya yi ko ya ga an yi ya bari ko ya an bai sa a ce bai sa a bari ba. Abinda as-sunna abinda annabi ya yi ko ya ga ana yi bai ce ku bari ba, ko kuma ya yayi bai ce muku kome ko kuma kuna yeshu, waɗanda abubuwa su ne sunna. Amma annabi alaihi salatu wasalam bai tozo shi anan tashi ba. Amma su musulmi na wani lokaci da yazo tun da ya to al'ada ce wadda babu haramci ciki, matukar ba mutanen zamani suka ci danye da haramci cikin ta ba, tashi bai da lahi saboda ana sadar da zumunci ne da shi, kamar ya zama irin al'adar tabbashin nai. Nasi bai zo da cewa tabbashi ba na shara ba, amma akan sadar da zumunci sai dan uwanka yazo shekara ta kama, Muharram ya kama, sai ka zo ka ce dan uwana to na zo na tsare ma wuri saboda sadar da zumunci, sai ka ban mi aka cewa shara ta saboda ɗan ɗiyanka da ɗaya ne su gane lallai zumuntar ga ta tafi wani da wani suna da kari. To shine misalin tashi, saboda musulunci bai zo a rubuce ba karara a ce gashi nasi ya bada a tai ai tashi. Amma akan sadar da zumunci ana so a karfafa da wasu abubuwa, to sai wannan lokaci na baya mutane suna yi wasu cuɗe danya shi da wani abu wanda a haram ba, har zakkuwa yau da kaga ya lalace to dama mutane su sun ka cuɗe danya shi da wani abu sai ya lalace.
Wannan lamarin na tashe na ɗaya daga cikin al'adun ƙasashen Hausa da aka gada daga iyaye da kakanni da malaman addinin Islama na duniya suka yi ittifaƙin cewa ba shi da laifi da zaran ba wani lamari da ya hannu riga da addinin Islama ba da Allah ya yi hani aka dangwala a cikin lamarin tashe. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaishe da Haruna, a shirinmu da ya gabata mun zo muku da wata hirar da ta hada wakiliyar sashen Hausa a Abuja Madina Dauda da shugaban kwamitin kula da wutar lantarki a Majalisar Wakilan Najeriya Honorable Magaji Da'u Aliyu game da batun bawa 'yan Najeriya wuta kyauta da nufin sassauta wahalhalun jama'a sanadiyar annobar cutar COVID-19. Saboda haka za mu dora daga inda muka tsaya.
Ka kunna mutane a gida ko ba su da wuta, ba fetur, ba diesel, ya za su? Ya kamata duk wanda suke hulɗa wutan nan yanzu a taimake su, da su generation company da suke kawo wutar, da su masu aikata, da su masu sayar da ita. Ya kamata a wannan hali da muke na wannan damuwa mu tsaya mu kan cewa ko ba komai an samu ƴan Najeriya wutan nan akalla awa 20 kuma kashi yanzu ana yi
to tunda ko wakile ne na jama'a bari mu tabo fannin ruwan sha tunda ai shi ma in dai kuka yi doka na batun a bada wannan wuta kyauta ya kamata ku yi doka da za a ba al'umma ruwa kyauta baka ganin ya kamata ku yi wannan tunda kuna tabo abubuwa ne da ya kamata su kawo mutane sauki
to ga mai inda ake siyan ruwan
a yadda ake biyan wuta haka ake biyan ruwa
a ni dai ba san ana biyan na manta rabona da san wani gari da suke siyan ruwa daga hannun hukuma wallahi ban sani ba sani ko Abuja
muna biyan ruwa duk wata biyu za a kawo bill mu biya
to gaskiya to ya kamata shi ma ruwa tunda shi ma utility ne shi ma ya huta ma amfani ya kamata lalle wajibi ne shi ma bada ruwa kyauta wannan ma shawara ce amma dai na san kamar a garin mu a birnin Kudu da Bauchi babu ruwan gwamnati da ake biya mazabata
me yasa
saboda magana da mai tunta a Najeriya ai tare da mutuwa in banda wannan harka wuta ba abin da ya rage wanda gwamnati ke da hannu a ciki illa nadiran wannan shine babban matsalar kasar nan take ciki kusan duk garin da yake mazabata abin da suke tunkaho da shi shine tuka-tuka ko bohol mai sola
to babu ruwa irin na gwamnati da za a ce ana kawo bill kullum
wallahi jami'a na manta rabuwa da in san ko a Kano in ga kanci an kawo bill din ruwa imma akwai wallahi ban taba gani ba na dai ban gani ba amma dai maganar wannan harkar wuta da ake yi wanda ta zama wa kowa dole wajibi ne mu tabbatar cewa mun samu a 'yan Najeriya da masu arzikin mu da zakatsaki da talakawa wanda suke da ita yanda za a ba su ita wannan domin samu hutu kuma in har za a yi a Nijar ya ilahi ai haka da cewa za mu iya kuma inda za a nemo kudin sai da a nemo kudin
amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai Allah nake fadan haka ba ni nake fadawa da ni nake fadan haka da sai ku ƙaryata ni kai mai akwai da babu idan kai gida 30 cikin guda za ka je ka kwana a daki guda ka kankon a gefen gado guda ɗai haka nan wanda bai da komai gida guda za a je ya kwana a daki guda ya kankon a kayan karaunu falle to yan gari ya waye ta nan daga dangantaka ku daidai
to kada a shafa ana sauraron shirin musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai sakamakon wasu matsaloli masu alaka da cutar coronavirus yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Yau shirin na kasa ke bankwana da jakadan zaman lafiya Abdullahi Ismail dake Jos Arewa a jihar Plateau tarayyar Najeriya direban taxi mai aikin wayar da kan al'umma game da batun zaman lafiya maganar baiwa na kasassu damar shiga a dama harkokin siyasa a Najeriya da irin gudunmuwar da ya kamata wannan rukuni na al'umma ya bayar don ci gaban kasa su ne batutuwan da za mu karkare da su a hirar da ta hada wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji da bakonmu Abdullahi Rocky Boy
zai wuya ci game na kasa kansila zai wuya ci game na kasa haso ba assembly zai wuya ci game na kasa haso rail ko senato saboda bara a bashi ba za ci na kashi shi ne me zai yi ba ma shi da kudin da zai nema to amma ina ga ya miki ran da za a fara bamu a ce mu ma mu nema mu ba da kudi za a zabe mu ba za mu yi wallahi abin da za mu yi Zainab Babaji abin da za mu yi mutane da yawa sai sun yi mamaki wannan na kashashe ne yake ko me lafiya to na kasassu wallahi abubuwan da yake ransu da muke yi da su da yawa wanda damon su su taimaka mu mutane ne na kashashe yana tafiya zai ga yara ba takalma zai yi kokarin ya siya ma wayannan yara zan siya ma yaro takami goban ganshi ba takamu yaya kawai ce an sace wani kuma boyewa ma zai yi to amma saboda rayuwar da ake ciki kawai kai iya naka ka bar mu Allah in an ba dama ko shugaba Buhari ne yawa na kasassu dama wallahi baba Buhari zaka sha mamaki abubuwan da na kasassu da su sai ka ce da tintini ka sa su a cabinet dinka dumu-dumu saboda menene za su cire ma karfe a wuta both maza da mata muna da na kasassu amma Allah ya san dalilin da yasa haka ta faru da mu wasu an haife su da su wasu kuma a hanyar nema ne suka samu to an ce ba ƙara maka halitta ba sai lokacin da ka koma ga Allah ina samun alfarma a jihar Plateau sosai wallahi duk inda na shiga ana kiran sunana ana buɗa min hanya ana taimako na da yawa to kin ga ai sai dai ka gode ma Allah a matsayin da kake cikin nan nakasashe ana lura da kai gwamnati sun san da kai gwamnati zai iya ganin kai kira sunanka deputy gwamnati zai iya ganin kai kira sunanka matan gwamnati za ta ganka ta kira sunanka ko kuma a'a yan jaridu ku kanku za ku iya ganin mu ku kira sunan mu saboda menene kun san irin abin da muke tabbatarwa a jihar Plateau da Najeriya dan a gudu tare a tsira tare to ya mutum me na kasa bare gode ma Allah ba zai tsaya yayi ko ya ce wai a'a zai wargaza kanshi saboda wani abu da Allah ya dan rage mar a jiki ya ce zai dawo shayi-shayi ko zai dawo sai da kwaya aikin mai nakasa ne wannan in an biyo ka za a kama kafa ya za ka yi to duk wani nakasashe wanda yake tunanin zai sai da kwaya ko kuma a'a zai shayi-shayi to zai bata ma kanshi lokaci ne ya koma ga Allah ya iya abin da zai yi da abin da Allah ya bassa ya gane makoman shi ina ne amma a irin haka Allah ya jarabce ka ka zama shayi-shayi ka zama kana sai da kwaya ko kuma ka zama dan tada zona tsaye dan ka musguta mu mutane gaskiya ba abu ne mai kyau ba
daga karshe Abdullahi Roki bai yayi makaranta
na yi makaranta gaskiya zuwa secondary school wallahi to da zuwa secondary school na tsaya to saboda hustlin irin nawa babana yana da hali zannuwa da shadda yake surwa kafin Allah ya dauke shi to wannan lokacin bana kallon arzikin babana sai na ce barin tsaya da kaina a wannan lokacin da na gama secondary school na iya kokari na in ga in tara abin da zan tara saboda in zama wani abu na san zan iya karatu nan gaba to amma Allah bai zo yayi ba sai gashi kuma jarabawa ta zo amma Zainab alhamdulillah dan abin da mai kafa yake gaskiya ina iya yin shi to shi yasa ina kiran kaina I'm always on locomotion ba inda za a yi taro ko menene na zaman lafiya hatta General Agundi yana jinjina mu saboda in ya gama ganin zaman lafiya ya ganna gunne dare da yake zuwa guna kin ga dai soja ne amma zai zo ya kaskantar da kanshi a kaina saboda menene yana jinjinawa mai nakasa kuma yana wanzar da zaman lafiya to kin ga sai godiya
to masu sauraro nan muka zo karshen tantaunawar da ta hada wakiliyar muryar Amurka a jihar Plateau Zainab Babaji da jakadan zaman lafiya Abdullahi Ismail a shirin nakasa ba kasawa ba sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so Madalla sai a ƙara gyara zama lokaci ne da Ridwan Mukhtar Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar Ghana Times za mu so mu sharhin jaridun na yau. A gobe in Allah ya kai rai za a so mu amfani da abin rufe baki da hanci a nan Accra domin daƙile yaduwar cutar COVID-19. Jaridar ta ce Majalisar Hurɗa da babban jiha Accra RCC ya takaici ta umurci kananan hukumomi wato MMDAs kina a cikin jihar da su samar da waɗannan ababen rufe baki da hanci ga marasa galihu a cikin unguwanni. Wannan ra'ayi ya danganci ƙoƙarin da gwamnati ke yi ne na daƙile yaduwar cutar COVID-19. Jami'ar Hurɗa da jama'a Greater Accra RCC ya Buhima Bouchiri ta bayyana wa jaridar Ghana Times haka. Tana mai fadan cewa ministan jiha Ishmael Ashiti tare da wasu mambobi na hukumar tsaron jiha da su haɗa ƙarfi da ƙarfi wuri ɗaya tare da 'yan sanda domin ƙarfafa yin amfani da waɗannan kaya a cikin mako. Jaridar The Chronicle. Jihar Borno ta bayar da kayayyakin kare lafiyar ma'aikatan jinya ga duk mazaɓo. Jaridar ta ce Jam'iyyar New Patriotic Party a jihar Borno ta gabatar da waɗansu kayayyaki da ake bukata a wurin aikin daƙile yaɗuwar cutar COVID-19, inda ta miƙa wa ainihin sakatariyar jam'iyyar na ƙasa a jihohi daban-daban waɗannan kaya domin rabawa mazaɓu a matsayin matakai na jam'iyyar domin daƙile cutar. Kayayyakin sun haɗa da bokitin Veronica da riguna na kare lafiyar ma'aikacin jinya da kwanon wanke hannu da takardu na bahaya wato tishu kenan, sai kuma sabuli na ruwa da sanitizer da teburi da kuma kujeru a dadai sauran kayayyaki. Ita kuwa jaridar Daily Guide tana bayar da labarin inda aka kai ne dangane da cutar COVID-19. Tana mai faɗan cewa Nagochi ta ƙarƙare sauran gwajin da take da shi na COVID-19. Jaridar ta ci gaba da cewa Nagochi Memorial Institute for Medical Research, inda ake ainihin binciken cutar nan na coronavirus, ta ƙarƙare sauran samfuli da take da shi na cutar na coronavirus wato COVID-19. Babban director na jin ma'aikatan kiwon lafiyar ƙasar Ghana Dr. Patrick Kuma Abuaje ne ya bayyana haka yayin wani taro da manema labarai a nan Accra yau. Yana mai faɗan cewa mun ƙarƙari gwaji guda 18,000 a ƙarƙashin mako. Sai kuma babban jaridar ƙasar Ghana da Daily Graphic, wacce ta ruwaito cewa yarjejeniyar tsaro tsakanin ƙasar Amurka da Ghana bai karya wata doka ba, kotun koli ce ta faɗi haka. Jaridar ta ce kotun koli ta bayyana cewa yarjejeniyar haɗin gwiwa na tsaro da ƙasar Ghana da Amurka sun karanta ba hannu a kan shekarar 2018 bai karya wata doka ba. Wannan ra'ayi da ta samu rinjaye a ranar Talata 5 ga watan Mayu shekarar 2020 na panel mai mambobi guda 7 a kotun ta yi watsi da wannan ƙara da ke kalubalantar yarjejeniyar. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanul Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga shirinmu na ƙarshe, wato nasihar malamai albarkacin watan azumin Ramadan.
Malam Ilyas bin Abdullah da magaram. A takaice, mas'alar masu uzuri cikin azumi, Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa Allah yana nihin sauki gare ku. Wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj, ba ku mutunci cikin addini. Dan haka kenan mai rashin lahiya irin masu diabetic, cutar sukari ko cuta ta tumbi, irisar suke ta stoma, ko wani ma asthmatic, ko wani mai cuta ta irin aka ce ta hawan jini, din dai rashin lahiyar da ta sa mutum bai yi azumi, musulunci bai ce ka halaka da kanka ba. An baka damar azumi, zaka ciyar da mutum adadin azumin da yake kanka, zaka ciyar da mutane adadin balakin abinci. Misali, azumi 30 ne, zaka ba mutum 30 abinci zama guda. Amma abin da yake aikin sahabbai ba danyen abinci ba, abinci adahe. Ko da margamarga ce za a gama dai, a yi gama kowa ke da shinkawa ma dai, a gama a yi abincin mutum 30 a basu. In a 30 aka yi, in ba ɗaya aka yi, kana iya kullum ka hudda abincin mutum guda. Kana da dama sai ƙarshen azumin da aka yi, ka hudda, ka yi abinci, ka sa a dawo abincin mutum 30 ko ba ɗaya ka basu. In ka yi haka, ka sabke azumi da yake kanka. Shi ne kambacin azumin duk mara lahiya. Kowanda ya tsuwa-tsuwa in ya kai gaya bai iya azumi, da an ba su dama kun su ciyar da abinci kambacin azumi, Allah sauke musu. To akwai rashin lahiya mai zawa ta huce, musassara, ciwon kai, wata kariya dai. To irin wannan an baka dama ko mai bulagoro ka ajje azumin, ka ci ka sha. Lokacin da ka warke, he ka rama wani azumin kadai, ba ciyar da komi. Azumi za ka rama, ba magana ka ciyar da abinci. To mara hankali bai cikin ibada, bai cikin alƙalami. Duk wanda yake bai da hankali kamar ƙaramin yaro ne, daman ba dura mishi ba, kun ba a ce ba a bada abinci a kambacin shi, dan azumi bai haushi ba. Amma wanda yake rashin lahiya ko tsoho, su ne aka bada dama a ciyar da abinci kambacin azumin.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan birnin Yamai, a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma ke muku bankwana daga ofishin mu na birnin Yamai. Assalamu alaikum.
call it.